Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Jiya Juma'a Majalisar Dokokin Yankin Catalan ta kada ƙuri'ar ayyana 'yancin kai daga ƙasar Spain, tana mai amincewa da shawarar da aka yanke tun farko a hukumance ta kiran taron assasa kundin tsarin mulki wanda zai kai ga kafa jamhuriya mai ɗaya wuce. Nan da nan bayan sanar da sakamakon ƙuri'ar, sai majalisar ta game da sowa. 'Yan majalisar na ta rungumar juna saboda farin ciki, suna ta rera taken kishin yankin na Catalan. Bangaren masu tsatsauran ra'ayin a ware na gamayyar yankin na Catalan bisa jagorancin shugaban yankin na Catalan Charles Puigdemont, shi ne ya rubuta daftarin shawarar ɓallewa daga Spain ya gabatar ma majalisar, inda daftarin ya samu amincewa da ƙuri'u 70 akasin 10, sai kuma ƙuri'u 2 na marasa ra'ayi. Jam'iyya mai mulki ta masu sassaucin ra'ayin Riƙau Popular Party da kuma jam'iyyar adawa ta masu sassaucin ra'ayin gurguzu Socialist Party, waɗanda ke da kusan rabin kujerun majalisar dokokin ta Catalan, sun ƙaurace ma ƙuri'ar. To sai dai gwamnatin Spain ta maida martani da rusa gwamnatin ta yankin na Catalan. Tuma kafin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yanke shawara kan ko ta'asar da sojojin Myanmar ke aikatawa kan kabilar Rohingya masu rinjayen musulmi, za a iya ayyana ta a matsayin kisan ƙare dangi, 'yan majalisun dokokin Amurka sun shiga matsa lamba ma gwamnatin ƙasar cewa lallai ta magance wannan tashin hankalin. Majalisar Dokokin ta Amurka ta yanke shawarar yin tur da wannan tashin hankalin, sannan ta yi kira ga shugabar Myanmar An San Suu Kyi da ta fito ƙarara ta la'anci wannan al'amarin. Sanata Richard Durbin na jam'iyyar Democrat da wasu takwarorin aikin sa na Republican da Democrat sun gana da jakadan Myanmar a wannan satin, inda suka gaya masa cewa dangantakar ƙasar tasa da Amurka fa za ta ta'allaka ne kan yadda ƙasar ta tunkari wannan tashin hankalin. Mazauna sansanin 'yan gudun hijiran waɗanda suka rasa muhallinsu a Sudan ta Kudu sun ce sun yi matuƙar jin takaicin yadda aka katse ziyarar da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta kai wurin ranar Laraba. Da damansu na zargin wata ƙungiyar agaji ta 'yan Faransa da ke tafi da sansanin da hana Hali ganin irin mawuyacin halin da suke ciki. Jami'ai sun faɗi a wancan lokacin cewa an katse ziyarar da Hali ta kai sansanin ne saboda dalilai na tsaro, ganin yadda ake ta wata zanga-zanga kan shugaba Salva Kiir. Katse wannan ziyarar dai ya janyo wata zanga-zangar kuma tsakanin mazauna sansanin, waɗanda suka kuhula saboda rashin ganin jakadiyar Hali. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Juma'a Attorney General ɗin shari'ar Amurka Jeff Sessions ya yi lale marhaban da kafa dokar ta ɓaci kan shaye-shayen muggan ƙwayoyi a Amurka da shugaba Donald Trump ya yi. Ya ce ya yi imanin cewa za a iya nasara a yaƙi da muggan ƙwayoyi kamar yadda Trump ya ce. Ranar Alhamis, shugaba Trump ya umarci ma'aikatar lafiya da jin daɗin jama'a ta Amurka da ta ayyana kwanaki 90 na taɓaci. Saura Kirisma ya ayyana matsalar a matsayin ta ƙasa baki ɗaya. To kuma ya buƙaci Majalisar Dokokin Amurka ta samar da ƙarin kuɗi. To sai dai duk da haka, shelar da Trump ya yi ta bai da jihohi damar amfani da kudin da suke samu daga gwamnatin tarayya. Duk da yake Trump bai samar da kudin yaki da shasha mugan kwayoyin kai tsaye ba. Wasu fitattun kungiyoyin yan jarida biyu a kasar Haiti sun yi watsi da bukatar da aka yi ta baiwa hukumomin kasar kofin hotunan bidiyon da suka dauka lokacin da aka yi zanga-zangar nuna kyamar gwamnati. Kungiyar yan jaridar Haiti AJH da kuma kungiyar kafafen labaran kasar Haiti ANMH sun fadi ranar Alhamis cewa suna daukar wannan bukatar wadda alkalin gundumar Port-au-Prince Clem Omar Demos ya gabatar ranar Lahadi a matsayin tawai yancin jaridanci. Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan kayan aiki da hukumomi a jihar Neja suka sha alwashin rabawa ƙananan asibitoci da ke karkara. Shi ma rahotonmu na biyu zai magana ne akan jami'an aikin kiwon lafiya da gwamnatin jihar Bauchi ta dauka domin yin aiki a asibitocin da ke fadin jihar. Rahotonmu na uku zai magana akan aiwatar da rigakafin cutar shan inna da hukumomi a jamhuriyar Niger za su aiwatar a jihohi hudu da ke makwabtaka da Najeriya ganin cutar ta sake bullowa a jihar Borno. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi batu ne akan cututtukan da ke hallaka ƙananan yara. Baya ga waɗannan rahotannin, za mu leƙa babban asibitin garin dutsen jihar Jigawa wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya, inda yau ma Hajiya Hajira Bello jami'ar kiwon lafiya mai kula da sashen mata masu awo za ta yi wa taron mata masu juna biyu da masu shayarwa jawabi akan alamomin haɗarorin da ke tattare da haihuwa da kuma matakan da za a ɗauka domin guje masu. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gai da Mamman Nasir.
Why did you?
Ba da jimawa bane za a fara raba kayan aiki a ƙananan asibitocin da ke yankunan karkara a faɗin jihar Neja. Inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Wannan dai wani mataki ne na ƙoƙarin shawo kan matsalar ƙarancin kayan aiki a irin waɗannan ƙananan asibitoci na yankunan karkara da ke da matuƙar mahimmanci wajen kula da lafiyar mata da kuma yara ƙanana. Dr. Usman Muhammad, Daraktan Kula da Lafiyar Jama'a ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, ya yi ƙarin bayani.
To gwamnati ta tasa kayayyakin aiki ba wannan asibitoci sun kai 274 adadin ward da ke Niger kenan. To insha Allah ana fata ba daiwa za a fara raba wannan kayayyaki.
Kayayyakin suna nan ƙasa?
Eh, kayayyakin suna ƙasa, suna nan Central America store a nan Mina. Suna nan wani insha Allah.
Kamar sun hada da mi da mi kenan.
Yawanci kayayyaki ne wanda ake cewa basic, wato kayayyakin da ya kamata a ce suna nan a kowane irin asibiti na gwaje-gwaje. Haka ma wurin gwada jini, a wurin gwada fitsari, a kuma kayayyakin haihuwa, a wurin da in mutum ya dan jimu hakan nan za a gyara mashi, za a dinke wuraren, akwai gadaje, da shauransu dai.
Amma to yana da dan kuɗin da kuka kashe wajen sayan kayayyakin
nan? Kuɗi da sauransu. Da sauransu tukunna.
Daga gona mai muhimmanci ba mu sani ba ko kun sani ko ba ku sani ba. Muna shiga jama'a, muna jin korafe-korafen mutane. Batun katin asibiti din nan. Suna korafi ya ƙara kuɗi kusan linki uku. Ba mu sani ba ko kuna da labarin wannan?
Ba mu da wannan labarin. Katin asibiti na garin mara lafiya.
General ma sun ce a maimakon naira 50 a da yanzu kusan naira 200 yake.
Na yanzu wani asibitin tukunna ka san akwai Jummai Babangida yana hospital. Akwai kuma asibiti da aka ce General. Ita dai wannan Jummai Babangidan an lura sabon wuri ne. Akwai tsare-tsare da aka kawo. Kula da wurin mutane sun lura ba wai gina asibiti ba amma kula da wurin. Sai aka dan ƙarin kuɗi kaɗan saboda a samu cikin kuɗin da za a samu a wasu ababa. Gwamnati na kawo ba ce gwamnati ba ta bayarwa. Amma yana da kyau a samu dan wani ƙari a tallafa. To ba ka ba.
Amma binciken ya nuna ma jama'a na ƙaurace ma wurin saboda matsalar tsadar shi. Ba ku ga wannan kaman na ƙasu ne a wajen?
To, na ji bayanin da kai. Abin da za a yi insha Allah da zan bincika tukunna. Musamman dan an yi abu saboda jama'a ne. In kuma mutane na ƙauracewa, a ga wannan ya yi dole a bincika a gani me yasa.
Dr. Usman Muhammad, Daraktan Kula da Lafiyar Jama'a a Ma'aikatar Lafiyar Jihar Niger kenan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A jihar Bauchi kuwa jami'an kiwon lafiya sama da 100 aka ɗauka aiki domin kula da marasa lafiya a asibitoci. Amina Abdullahi Girbo na da cikakken rahoto.
Jami'an jinya da ungozoma mata guda 102 ne suka samu aiki tun bayan kammala karatunsu shekara uku da ta gabata, wanda gwamnatin jihar Bauchi ta tura su yankunan karkara domin gudanar da ayyukansu. Ta samar musu da kayan aiki irin na zamani wanda gwamnatin jihar Bauchi ta kashe kimanin naira miliyan 7 da magunguna na naira miliyan 100 domin inganta lafiyar mata da ƙananan yara a yankunan karkara da ke fadin jihar Bauchi. Sakatare a hukumar lafiya ta jiha Dr. Hashimu Aliyu Gital.
Sukan gama sai ta jira wani ta tattaye musu horarwa sai ka ga akwai bashi daya biyu uku suna jira gwamnati ta yi musu horarwa ba su yi ba. So muka ce mu a ba mu dama za mu to sai aka ba mu dama nan muka fara bara muna da bashi muna da guda 200 wanda sun gama karatu kuma muna horar da su za su je ƙauyuka su yi shekara guda suna koyar aikin sanin makamashi. Kuma sannan abin da muka ba su shi ne akwai kayan aiki wanda ake kira midwifery kits wanda ake ba su idan a horar da su sai a ba su. To shi ne gwamnatin jihar Bauchi ta 102 ɗin nan wanda ta aiki kowanne yana ya kama 70,000 miliyan 7 muka sayar muka ba musu a yau. Sannan ba haka gwamnatin jihar Rosh ta hannun ma'aikatar lafiya kuma ta wannan asusu na sayin wamin lafiya ta sayi magunguna da abubuwan da ake amfani shi wajen ayyuka asibitoci ta raba za ta raba asibitocin na karkara kuma duk wannan shi ma ya kai miliyan 150 shi ne muka zo muka hanyar wani wa babban sakataren ma'aikatar jinya muka ba shi ya san asibitocin da suke bukatar wannan abubuwa.
Dr. Hashimu Aliyu Gital kenan, sakatare a hukumar lafiya ta jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Bullar cutar polio a jihar Borno Najeriya, Jamhuriyar Niger ta dauki matakan aiwatar da rigakafin cutar ta polio a jihohi guda hudu dake makwabtaka da Najeriya, inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Wannan karo jihohi hudu ne Tawa, Maradi, Zandar da Difa. Wannan shawara ta shafa masu makwabtaka da tarayyar Najeriya. Bikin bude kamfan ya wakana a likita Alshebu inda shugabannin jiha suka zartar da jobai na jan hankalin uwaye na su ba da ayansu a yi musu wannan dashin magani na rigakafin cutar rashin inna. Malam Mahimmu Labo, kwamishinan alurar rigakafi a jihar Maradi, ya bayyana dalilan ita wannan shawara ta polio.
Ya kawo haka nan saboda a Nigeria makwabtanmu akwai polio virus yana yawo cikin jihansu, iyaka ta da su, sai mu tashi mu mu diba mu gani ya zai za mu kare wannan jahohi saboda kasu je can gaba.
Yanzu a nan jihar Maradi mai makwabtaka da Katsina da sauransu, kamar yawan ƙananan yara nawa za a yi ma wannan allura?
Yara daga wata guda da kwana guda har shekara biyar, miliyan guda da 272,986 su ne za a ma shawara.
Akwai kuɗi isasshen kayan aiki?
Kayan kaya akwai vaccine da takardu duk an kai can cikin jihohi. Ban kiran da muke wani kowa da kowa ya bari mutane wanda su zo za su shawara su shiga gidansu a ɗaga ma yaran su.
Saboda kariya ce?
Kariya ce wannan, kuma tana ga hakkin kowa.
Da yake an yi abin cikin tsari, likitoci kan bi gida-gida, taushen mota, kasuwanni, iyakoki ko boda domin cimma burin kare lafiyar ƙananan yara. Wannan cuta ta polio mai nakasarwa. waɗansu mata na cikin rasu ya shaushawa ta wakana.
Shaushawa alhamdulillah masha Allah mata yanzu suna ba da haɗin kai an gane. Ba mu samu matsala gaskiya mu dai yan shijen da muke zuwa nikin mu alhamdulillah. An zama ma ɗaya an san juna yan uwan juna ne an zama yan uwa kuma ba ma wata matsalar da ta sama su hana.
To samu wani gida ba inda aka yi turje aka ce ba abada?
Gaskiya yanzu dai akwai waya.
Ke ma kin je akwai wani bayani da kuke ma mata kamun ku da samu ayyan nasu magani?
Muna masa bayani sosai bisa kan su rinka kawo ɗiyan sauran awo a masa taga riga kai su same ta gaba ɗaya saboda tana kare cututtuka.
Idan dai zon ɗin ku ba ku samu matsala ba?
Gaskiya zanikin mu ba ta da matsala. Suna ba mu ɗiya muna ba su fulu babu wanda ake samu ba a ba ko ba sunan sai mun koma sai in sun yi balaguro ne har ƙarshe in ba a same su ba shikenan amma muna koma a ba su rigakafin fulu.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani, ya zuwa yanzu bayanai daga jami'an kiwon lafiya na nuni da cewa an sami ragowar mace-macen yara ƙanana sakamakon cututtukan da ke barazana ga rayukansu a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi tana ɗauke da rahoto.
Masana game da ƙididdigar mutuwar yara 'yan ƙasa da shekaru 5 na hukumar lafiya da ke Majalisar Ɗinkin Duniya cikin rahoton baya-bayan nan da suka fitar. Na nuni da cewar yawaitar mutuwar yara 'yan ƙasa da shekaru 5 ya ragu matuƙa fiye da rabin waɗanda ke mutuwa a shekarun baya. Sakamakon mabambantan cututtukan da ke saurin kama yaran ƙanana kuma suke saurin halaka su. Dr. Umar Alsu ya yi mana ƙarin haske game da wasu daga cikin cututtukan da ke saurin halaka yaran.
Waɗannan cututtuka dai akwai waɗanda ake ɗaukan su daga yaro zuwa yaro wanda akwai kuma waɗanda su kuma cututtuka ne da suna samun yara wanda wani yaron ba zai iya ɗauka daga jikin wani ba. Kamar wannan muka fi gani a nan jihar Jigawa kamar akwai cutar malaria wato ta zazzabin cizon sauro. Ko kuma cututtuka kamar da suka shafi ɓangaren tari kamar na pneumonia kenan amma da gudawa. Sannan kuma akwai cuta da ta shafi tarin shika rashin bayuwa yara daga kafa tetanus imala ke wannan yakan shafi yara mukan kwantar da su. Suka abin da ya shafi rashin isasshen abinci a jikin yaro wanda ake kiranta mawa tari na asma shi ma muna gani. Cututtukan da ba a iya ɗauka kamar irin masu cutar ciwon kuma cututtuka da sukan shafi na ciwon zuciya. Wasu yaran akan haife su da shi wani abu da ake kira congenital heart disease.
To ko waɗanne matakai za a ƙara bi na ba da kariya ga yaran danganin an kawar da cututtukan baki ɗaya?
Yanzu kamar abin da ya shafi ɓangaren zazzabin cizon sauro na malaria akan bai iyaye shawara cewa yaro na kwana a gidansu wanda yake an sa masa sinadarin magani a jiki. Sannan iyaye akan ilmantar da su kamar wajen kula da kwata a gida da kuma tsaftar muhalli kamar masu ciwon sikila ko mata masu juna biyu ko wasu yara da suke da wani nau'i kamar da yake garkuwar jikinsu ta yi ƙaranci akan ba su shawarwari ko magunguna da muke rubuta musu. Sannan da zarar kuma yaro ya fara da zazzabi nan da nan a kashi asibiti da wuri a duba saboda ya samu taimako na gaggawa ba sai har ya fara suma ko jinin jikinsa ya yi ƙaranci ba. Sannan abin da ya shafi kamar ɓangaren haka amai da gudawa akan iyaye shawara kan a yi amfani da tsaftataccen ruwa da yaro kuma nan da nan ya fara a fara ba shi ruwan gishiri da suga kafin a zo asibiti. Da zarar an haifi yaro a kashi asibiti saboda rigakafi. Rigakafi na kun da yake kamar na haihuwa na tarin abin da shafi tarin fuka kenan na wajen sarki akola da su tarin shika shi ma akwai rigakafi da ake yi kuma cutar nan ta shan ina ita ma akwai rigakafi da ake yi ko da yake yanzu mun jima ba mu ga wannan cuta ta shan ina ba. Kuma bai wa yaro na wata shida na farko nonon uwa ya sha yaro nono shi kadai zalla da ya kai wata shida kuma sannan abinci a ba da shawarwari.
Dr. Umar Alsa kenan na sashin kula da yara ƙanana a asibitin ƙwararru na Rashid Shakone daga birnin Dutse a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Badalla a gaida Halimatu. Har yanzu dai muna nan a jihar Jigawa wajen talin gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar layin ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin Dutse inda Hajiya Hajara Bello babbar jami'ar kiwon lafiya mai kula da sashin mata masu awo za ta ci gaba da bayanai akan alamomin hatsarin haihuwa.
Sannan ana awon ciki. Awon cikin nan da ake yawa-yawan mu wasu ba su san watannin cikinsu ba. Wata za ta zo ta ce miki cikinki wata 10. Amma in kin auna za ki gaba ta kota 7 ko kuma wata 8 ba. Saboda ba ma lissafi. Wata in ya kwana ɗaya ma ya mutu za a ce ai wata ne za a lissafa da shi. To ya kamata idan kaji aka auna maka za su gaya maka cewa cikin ka wata kaza ne. Sai alamomin hadarin haihuwa. Alamomin hadarin haihuwa suna da yawa, amma guda tara waɗanda suka fi muhimmanci su ake gaya wa mata. Amma mace mai ciki duk wata irin larura da ta jikinta bata ji daɗi ba, ya kamata ta garzayo ta zo asibiti. Waɗannan alamomi akwai ciwon kai mai tsanani, akwai rashin jini, akwai zazzabi mai zafi, akwai jijjiga, akwai zubar jini, akwai fitar hannu, kafa ko zaren cibiya, akwai doguwar naƙuda wacce ta shige awa 12, ya kamata a garzayo a zo asibiti. Akwai jinkirin fitar mabiya, idan mace ta haihu har ta yi minti 30 mabiya bata zo ba, to akwai matsala. Sannan akwai ciwon ciki mai tsanani kafin a haihu ko kuma bayan an haihu, ya kamata a ce mace tana tanadi. Wannan tanadi ba wai ki sai mulko ko yajin daddawa ko barkwano, saboda in kin haihu zaki daka yaji ki raba wa mutane ba, a'a. Ya kamata ki asusu ki dinga tara kuɗi. Ko da takaje takazo, idan kin fara naƙuda mijinki baya nan, aka ce ya za a yi a kawo ki asibiti ba kuɗin mota, zaki ɗauko wannan asusun naki ki fasa shi, ki ce ga kuɗi a kawo ki asibiti. Sannan ya kamata mu dinga neman izini da wamamme a gurin mazajenmu, cewar ko yana nan ko baya nan bar an fara naƙuda a garzayo a zo asibiti. Domin zai kasance ke kina cikin matsala, amma ba za ki san cewar a matsalar kike ba sai kin zo idan malamar asibiti ta duba ki, sannan ne za ta gano cewar akwai matsala, ke ba ki sani ba. Amma ita idan ta duba ta ga matsalar, za ta nemi likita domin a maganta miki wannan matsalar taki. Idan kin haihu kuma akwai allura da ake yi domin rage zubar jini, za kuma ta cire miki gudaddajin jini, za ta kare ki daga mummunar karuwa, idan har ta ga za ki karu to za ta kara ki, za kuma ta dinke ki. Sannan idan kin haihu, idan jaririnki ya samu matsala, za a lura da shi. In kin yi haka shine kin yi awu, kuma baki gama awu ba. Kamar yadda malama ta magana a baya, ya kamata a ce kun kawo ƴaƴanku allurar rigakafin da ake yi daga haihuwa har zuwa wata 4, sannan kuma daga nan har zuwa wata 9. Wannan shine kin yi awun ciki. Sannan kuma akwai dan bayani da zan muku, idan Allah ya sauke ku lafiya, ana son mace ta dan samu hutu tsakanin wannan haihuwar da wannan, akalla a samu shekara 2 zuwa 3 kafin a ce kin sake samun wani ciki, domin jinin jikinki ya dawo, kin lura da yaron ki yanda ya kamata, sannan a sake samun wani ciki. Idan kuna buƙatar hakan a nan asibitin, idan kun je ɗakin haihuwa, akwai gurin da ake bada wannan aikin na tazara.
Hajiya Hajara Bello, babbar jami'ar kiwon lafiya a babban asibitin garin Dutsen jihar Jigawa, take wa taron mata bayani alamomin hatsarin haihuwa a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar lafiya ƙasashen ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin Dutsen na jihar Jigawa. Ibrahim Alfa Ahmed, gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abinda ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.